بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci wanda shine yammacin Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 22 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 29 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn Khattab inda aka sani da suna dandali da kenan tudun wadan zaria a Najeriya a inda muke karatu a cikin tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine darasi na uku insha Allah cikin tafsirin suratu tariq idan ba manta ba mun fara tafsirin wannan sura har zuwa fadin Allah madaukakin sarki yauma tublas sarair ko sura kaza mun tashi daga inda yake cewa famalahu min quwwatin wala nasir Allah rahma malan nura zai karanta mana wannan sura gaba ɗayan ta age insha Allah bismillah
a'udhu billahi samil alim minash shaytanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim was samaa'i wat tariq وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والدرائب إنه على رجعه لقادر يوم دون السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الردع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهجر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين
أمهلهم رويدا نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من كان أتكين فدن الله مدى كنسر كي يوم تبل السرائر الله يتي فما له من قوة ولا ناصر باشدا ونكرفي قومتي مكي وتشي كافري وندا يا حلكا ba shi da wani mai taimakon sa ko wani karfi da zai fushe shi Allah ya ce was-sama'i zatir raja kuma ina rantsuwa da sama ma'abociyar komowa wato wanda ke zubar da ruwan sama ta sake zubar da shi wal ardi kuma ina rantsuwa da ƙasa zati sada wadda take ma'abociyar tsatsagewa innahu lalle shi wannan alqur'ani la qawlun fasdun magana ce wadda take dalla dalla magana ce mai hujja yankakkiya wa ma huwa kuma shi din ba bil hazli ba zance ne na wasa ba innahu la qawlun fasl wa ma huwa bil hazl lalle shi qur'ani zance ne na gaskiya kuma ba wasa bane wa ma huwa bil hazl innahum lalle su yakiduna suna kulla makarkashiya kaidan iyakar makarkashiya wa akidu kaida ni kuma ina warware makarkashiyarsu fa mahilil kafirina Allah ya ce to ka saurara wa kafirai amhiluhum ka saurara musu ruwaidan ma'ana kalilan ka dan saurara musu kankanin lokaci kafin mu daddale zantutuka akan waɗannan ayoyi masu albarka akwai kwantan zance a wancan darasi game da wato magana da malamai suke akan mani shin mai tsarki ne shi koko najasa ne madda da ake cewa mani shin abu ne mai tsarki koko abu ne najasa wanda yana cikin cikon zance da aka yi game da cewa game da bayani akan halittar dan adam da Allah ya ambata a cikin waɗannan ayoyi da suka gabata game da cewa dan adam ana halittar shi ne daga hulika min ma'in zafiqin yakhruju min bayni sulbi wa tara'in kamar yadda muka ce to malaman musulunci sun tattauna kuma sun sami sabanin fahimta game da wannan masala asalin qadiyar ita ce batu game da fadalatul insan wato waste abubuwan da suke fita daga jikin dan adam kaman hawaye kaman majina kaman zuffa kaman miyau kaman kaki kaman dattin kunne duk waɗannan abubuwan da suke fita daga cikin mutum kaman jini idan ya ji rauni to menene hukuncin su a shari'a wanda tace asalin qadiyar wasu malamai sai suka yi ilhaqin shi ma mani a matsayin fadalat cewa hukuncin shi ɗaya da zufa idan zufa ta samu rigarka ba za a ce sai ka tsarkake ta ba idan hawaye ya taba jikinka ba za a ce na ta samu ne haka majina haka miyau sai dai ƙazanta wanda ɗan adam yake kyama sai ka wanki wasu malamai kuma suka ce a'a najasa ne al-imamu malik ibn anas rahmatullahi alaihi da shi da al-imamu al-layth ibn sa'd al-misri da al-imamu abu al-imamu abdurrahman ibn amr al-auza'i rahmatullahi ala al-jami da al-thawri sufyan al-thawri da abu hanifa da manyan daliban shi su muhammad ibn hasan al-shaybani su abu yusuf al-qadi su zufar da hammad dan gidansa kenan dan gidan al-imamu abu hanifa Allah ya gafarta musu gaba daya waɗannan malamai dukkanin su suna tafiya iguwa ga cewa lalle shi mani najasa ne sai dai su ma su sun yi sabani game da yadda ya kamata a yi wajen wanki shi daukacin su sun yadda cewa ana iya wato najasa ne amma wankewa na iya kawar da shi sharcewa a sharce shi idan yana danye wannan ma na iya kawar da shi hakanan kuma kankarewa idan ya bushe shi ma na iya kawar da shi amma agun al-imam malik ba sa malikiya ba su yadda cewa wani abu na iya tsarkake najasar mani ba sai wankewa kamar yadda muka sani yana nan a cikin iziya haka to wannan shine ra'ayi na farko al-imam ahmad ibn hanbal da shi da malamin sa al-imam muhammad ibn idrisa ash-shafi'i da ishaq dan rawiya da abu sauri cikin manyan malaman shafi'iyya su kuma suka ce mani tsarki gare shi ba najasa ba suka ce abu ne mai tsarki wannan malaman da kenan ma suke da wannan fahimta babban hujjar wancan bangaren na farko na su al-imam malik da sauran malamai Allah ya gafarta musu suka ce saboda hadisin Aisha radiyallahu anha wanda yazo take cewa kuntu aghsilu al-janabata min thawbin nabi sallallahu alaihi wasallam fa yakhruju ila as-salati wa inna buqa'al ma'i fi thawbi tace na kasance ina wanke janaba ta kira abin da suna janaba ina wanke janaba daga cikin sitirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fita sallah ina ganin jikan ruwa inda aka wanke din kaga wankewa da tayi sai suka ce ya nuna cewa ba zai yiwu ai sallah da tufan bane sai an wanke shi sa ta wanke sannan sai kara da cewa kuma saboda li anna aslahu damun saboda asalin mani kamar yadda muka ji darasin da ya gabata jini ne yake canzawa ya kuma wannan madda da ake cewa mani kuma a gun su malikiya da sauran waɗannan malaman jini din ma shi ma najasa ne yayin da wasu malamai kuma suke ganin jinin jin ciwo idan mutum ya yanku ko ya yi hatsari ko wani jini ya fallata mishi ba najasa ba ne da su a bisa fahimta su na cewa jini da mutum zai fitar a cikin sa na jin ciwo ko na hako ko makamancin shi na jasa ne da suka ce to tunda asalin shi na jasa ne har yanzu ma abin da ya faru daga gare shi yana nan a cikin najasa sannan kuma suka ce wali annahu yamurru fi mamarril bawli kuma saboda yana wucewa ne ta mafitsara mafitsara kuma duk abin da ya fito daga cikin ta a matsayin najasa ne kaji zancen malaman kenan wannan ita ce magana waɗancan malamai baya ga su kuma akwai Badruddin al-Ayn a cikin sharhin Abi Dawuda banda sharhin shi na Bukhari shi ma ta zuwa ga wannan ra'ayi haka nan akwai Al-Khatib al-Tibrizi a cikin Mishkatul Masabih shi ma ra'ayin shi kenan haka Al-Imam Shawkani rahmatullahi alayhi a cikin Al-Awtar yana ganin wato najasa ne sai dai ce a wata najasa ce wanda aka halasta tsarkake ta da hanyoyi mabambanta ko dai wankewa ko kankarewa ko sharcewa ko makamancin haka su kuma malaman da suka ce ba najasa bane suka sake hujja da dai wancan hadisi na Aisha su malaki suka yi hujja duka hujjar su daya suka ce eh Aisha da kanta da tace ina wankewa kuma ita take bada labari a cikin cikakken hadisi cewa wani lokaci kuma nakan kankare shi da farci na ko na sa wani abu na kankare sai to kaga wannan ya nuna cewa ashe wankewa da tayi wankewa ne kawai na tsafta wanda shine mafifici musamman a dan suka ce saboda al'amarin mani yana da alaka da sirrin aure in an ga majina yanzu a cikin rigarka ko aka ga manja ba fasara da ra'ayi maka da sauki da za a ga condom a jinka misali ko da a ce ko kuma a ga tambarin jikar abin nan mani kai ba wannan ba a ce ma ango ne kai ka fito cikin mutane kai a ga tambarin bakin mataka a cikin shadda ka ta maka kisi a ga dai mataka ce amma saboda wani sirri ne na bedroom sai mutane sun ga baka kyauta ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kowa cancanta cika dabi'a kyakkyawa saboda haka ba a buƙatar wani abu irin wannan a ganshi tare da duk wani mutum mai kirki balantana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nake duk wani dai wanda ya aure an san yana kwana daki da matarsa kuma an san kwana ga abin da suke amma ba a yi labarin abin annabi ya ma hana a yi labarin to yadda aka hana wannan labarin kuma haka ba a so a ga duk wata alama dake kwatanta kuna yin wata mu'amala irin wannan sai suka ce to shi yasa aka wanke saboda wannan maslahaci ba wai dan haramun bane shi ba dan wai najasa bane shi haka nan suka sake hujja da wani hadisi wanda Imam Abu Ja'far al-Fahawi ya ruwaito a cikin Sharh Ma'anil Afa daga Al-Humam ibn al-Harith cewa annahu kana nazilan inda aci yazo bako daga kasar Iraki sai ya sauka Aisha ce mai masaukin sa radiyallahu anha ibadan labari yace fahtalama da ya kwanta bacci sai mafarki fara'atu jariyatu li Aisha yadkhilu thawbah sai wata baiwar Aisha ta ganshi yana wanke kayansa da safi fa akhbarat ha bi dalika sai ta je ta gaya wa Aisha cewa ba wanki fa yayi mafarki na ga yana kaza yana kaza sai Aisha take cewa la qadara aituni wa ma azidu ala an afrukahu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni ko na kasance ba na ƙara komai akan kankare wannan farfarin da idan ya bushe daga tufan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su abu wannan malaman hukuncin ruwan mani in ya taba sitirar mutum kamar hukuncin sauran abubuwa ne kamar hawaye kamar majina kamar zuffa haka nan an tambayi ibnu abbas radiyallahu anhu kamar yake cikin usul kubra ta Imam al-Baihaqi aka ce me zaka ce game da mani yace innahu yunzal manzilatal mukhat ana daukan shi daya yake da majina sannan ibnu abbas ya kara fadan a wani ruwaya yake cewa innama huwa bi manzilatil mukhati tumtihi anka bi ikhiratin aw bi khirkatin yace kaman majina ce da zaka goge da wani dan kara haka ko wani dan hankici in ka goge ya wadatar da cewa dole material din ya tsunsu wani sashi inda da kasa ce dole sai an wanke inda kama ce kamar fitsari ne ko bayan gari mafi yawan malaman da suka zo a wannan zamanin da muke rayuwa sun fi goyen bayan wannan ra'ayin na biyu na cewa mani ba najasa bane abu ne mai tsarki daga cikin su akwai al'allamatu shankiti a cikin sharhin sunan Tirmidhi da yayi akwai al'allama Sheikhul Islam Ibn Baz rahmatullahi alaihi a cikin fatawarsa haka nan al-Utsaimi rahmatullahi alaihi a cikin ash-sharh al-mumti' haka nan fatawar al-lajnatu da'ima lil-ifta wato kwamitin dindindin na amsa tambayoyi na ƙasar Saudi Arabia kafin su kuma wanda ta ce mazhaba al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi kamar yake cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladin sa na 28 haka nan shine mazhabin al-Imam Ibn Hazm kafin Ibn Taymiyyah kamar yake cikin muhalla haka nan Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alaihi haka nan Malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mishi wannan yana daga cikin fatawarsa da ya saba wa Malikiyya kamar yadda ya faɗa a cikin littafansa mabambanta a cikin tafsirinsa da wurare daban-daban ya tafi akan cewa lallai dole a yadda cewa mani abu ne mai tsarki ya ce in ba haka ba idan ya shiga cikin mahaifar mace ya nuna cewa ba ta da ɗahara kenan har sai ta yi haila ko kuma ta haihu domin shi ne da yake jujjuyawa zuwa abubuwa daban-daban ai ya juye zuwa jinin haila ko kuma ya juye zuwa ɗa wannan isin ba kuma malam Abubakar Gumi shine mai hararo wannan zancen ban karanta shi a gun wani daban ba sannan suka ƙara da cewa su malaman da suke ganin cewa mani ba najasa bane suka ƙara da cewa idan aka ce mani najasa ne to ya nuna cewa dan adam kanshi najasa ne kamar yadda ku masu cewa najasa ne kace saboda jini ne a wurin ku jini najasa ne to in kun yarda cewa jini najasa ne abin da ya faru daga jini ya zama najasa shine mani to abin da ya samu daga mani shi ma ya zama najasa shine mutum kaga ya zama tasalsuli kenan kamar yadda idan naman alade najasa ne to farfesun da aka yi daga shi najasa ne shi haka ne ko to haka in kun ce jini najasa ne daga nan kuka ce abin da ya faru daga jini najasa ne kuka ce mani najasa ne to mutum shi ma najasa ne gabaki daya shi kuma babu inda Allah madauki sarki a cikin jizuntukan da yayi akan mani inda yayi magana da aka lissafa najisoshi da an fade shi kamar yadda da aka inda aka fada nama alade sai an ce fa innahu rijsun saboda najisarsa amma Allah ya ce afara'aytum ma tumnuna a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliquna cikin waqi'a ko alam yakun tufatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa cikin zuwan kiyama wurare da dama an bace mani Allah yana ambata shi ne a matsayin bayyana wa dan adam asalin sa da bayyana hikimar Allah wajen jujjuya halittu suka ce to saboda haka ba zai yi kuma ce dan adam najasa bane a wurin waɗannan malaman na biyu suna ganin cewa wankewar da aka ce a yi yana nuna kamala ne yana nuna kaiwa matuƙa ne wajen tsafta a wai yana nuna da najasa ba suka ce sai waɗancan malaman suka musu da martani cewa to ya za ku yi game da fitarsa da aka ce in dai ya fita sai an yi wankan janaba suka ce ai ita janabar tana faruwa ne da ɗayan abu biyu ko dai da gamuwar kaciya guda biyu na namiji da ta mace ko kuma da fitar maniyyi da tare da sha'awa amma mu da kuma yadda cewa idan ya fita babu sha'awa kamar a cikin wahala ko damuwa ko tsoro babu wankan janaba akan wanda ya fitar da maniyyi ba tare da sha'awa kamar wanda misali ya hau doki cikin sukuwa maniyyi ya zuba a cikinsa ko ya yi wani aiki mai wahala ko ya ji tsoro kamar tashin bom ko wani abu na iya sa sai mutum ya fitar da maniyyi ko kuma mutum ya tashi wato kawai ya ga jikinsa yana ta salsulul mani kamar yadda ake salsulul bauda ana iya samun wannan cutar duk wannan babu wankan janaba akan saboda janabar tana faruwa ne saboda biyan buƙatar sha'awa ko kuma haɗuwar kaciya da kaciya kuna ba biya bukatar wallahu ala wannan ne tace kulasar maganganun malaman musulunci game da wannan masala to haka idan ka dauki wannan maganganu wanda kaga har yanzu ba a tike akan su ba har yanzu wani malami na iya zuwa ya goyi bayan wannan ra'ayi ko ya goyi bayan wancan abinda zai fa zama maka ihtiyati zai fa kare ka daga fita daga sabani shine kawaiki duk sanda kawaiki to ka fita daga sabani kuma kai al-akmal duk sanda ka samu halin wankewa idan ya taba suturarka to ka wanke shi yafi saboda shine kamala wallahu a'lam sai mu koma inda Allah yake cewa famalahu min quwwatin wala nasir famalahu wato Allah madaki sai yana cewa shi dan adam da ya kafircewa Allah a ranar alkiyama famalahu min quwwati bai da wani karfi da zai tseratar da shi daga azaba Allah wala nasir bai kuma da wani mataimaki da zai taimake shi a kare shi daga azaba Allah alquwa wasu malaman kamar sufiya suka ce alquwatul ashira dangi wan nasirul halif annasir kuma shine wato wanda kuke da taimakekeniya alƙawarin taimakekeniya tsakanin junan kamar da Allah yake cewa ne a wajen a wani waje wa taqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun Allah yake kowane rai ya ji tsoron wani wuni wanda wani mutum ba zai amfana wa wani komai ba kuma ba za a karɓi ceto ba sannan ba za a anshi wani abu a madadin laifuffukan mutane ba ko ba su da masu taimakon su kamar yadda kuma Allah yake cewa a cikin safar duk fa malakum la tanasarun sai Allah ya ce da kanshi bal humul yawma mustaslimu za a tambaye su mala'iku za su ce musu me yasa ba ku yin abin da kuke yi a duniya ku dinga taimakekeniya tsakankanin ku don fitar da junan ku daga matsala ranar alkiyama ne me yasa ba ku yin wala ku yi haka sai da Allah da kanshi ya ce a'aha ai yau kowa mustaslimun kowa ya riga yayi saranda ranar alkiyama kenan Allah ka tsare shi sa har Allah ma yake musu gori yana cewa falaula nasarahum alladhina takhadhu min dunillahi qurbanan alihata bal dallu anhu wa dalika ifkuhum wa ma kanu yaftaru Allah yake to me ya hana wadanda suke neman agajin su suka rike su alloli a nan duniya suke make su ranar alkiyama ba falaula nasarahum alladhina takhadhu min dunillahi qurbanan alihata Allah ya ce bal dallu anhum sun bace daga barin su wadalika ifkuhum kuma dama ƙarya ce kuma kanu yaftarun da abin da suka sai suna kirkira ƙarya ce dama ba su ke taimakon su ba ko a nan duniya da Allah ya ce was sama'i zatir raja kuma ina rantsuwa da sama zatir raja'i ma'abociyar ar-raja huwa sahabu fihi al-matar shine hadari wanda akwai ruwa a cikin shi tumtiru thumma tumtiru ayi ruwa yau ayi gobe ayi jibi ayi marka ogos ya sauka ayi ruwa mai shi har ya ishi mutane ko to shine ar-raja ko kuma ayi damana tabara ayi tabana tabadi ma za a yi Allah ya kai shine ar-raja ana maimaita ruwa ba ji ba karewa kasada yace zatur raja ay turju rizqal ibadi kullu amin wanda ke dawo da bayi da arzikin su duk shekara mutane su yi noma kaka'a ta yi su ji walwala su samu arziki su samu wadata su tara abin da za su yi amfani da shi na abinci su sayar da na sayarwa su jajari su tada koma da su duk abin da suke so su yi a ƙarshen kaka'a ana nan kuma wannan arziki ya fara yauƙaƙewa sai ka ji kuma suna cewa to sai Allah ya kai mu kuma bai ko aure ne da za a ci to sai da kaka to shine sama tana dawo da mutane arzikinsu duk ƙarshen shekara lokacin da ake yin girbi kata da yake cewa lalla zalika la halaku wa halakat mawashihim da ba da haka ba da mutane sun halaka da dabbobin su ma sun halaka wasu ba suka ce ma'anan turji'u shine wato wadda take dawo da abin nan take dawo da hasken wuni da duhun dare shine zatur raj'i sama wadda in gari ya waye a ga hasken wuni in yammaci dai a ga duhun dare kullun haka take maimaita wannan an tambayi ikrima aka ce menene zatur raj'i yace raja'at bil matar wasu kuma su faɗi maganganu waɗanda ba wannan ba, amma dai wannan shine zance mafi shahara cewa zatul raj'i wanda ke dawo da ruwa yau da gobe da jibi cikin watannin damuna ko ta dawo da shi shekara bayan shekara a lokacin damuna. Allah yake wal ardi da kuma ƙasa, ina rantsuwa da ƙasa zatis sad'i ma'abociyar tsatsagewa insida'uha lin nabat, wanda idan ruwa ya sauka din nan sai ta tsatsage sai a ga tsuro yana fitowa. Waja'alna fis sama'i rawasiya antamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan ko la'allahum yahtadun, haka ne ko la'allahum yahtadun. Allah ya ce kuma mun sanya a cikin ƙasa fijajan, wasu lunguna, lungunan da ƙasa ke tsatsagewa wanda wato subulan hanyoyi da za ku tsoro na fitowa da Allah mu yata. A wani zai kuma misali Allah yake cewa anna sababun alma'a sabba sai mai summa shaqaqna al-ardh shaqqa, to shine asada din mun zubar da ruwa iyakar zubarwa sannan muka tsatsaga ƙasa tsatsagawa fa ambatna fiha habban ay fa ambatna min dakhilha habban, muka tsirar da tsuro. To wannan shine asada, tsatsagewar da ƙasa take yi dan tsuro ya fito, kamar yadda haka yake a cikin tafsirin mafi yawan malamai Ibn Abbas da malaman makarantarsa dalibansa Sa'id ibn Jubair su Ikrima su Dahaq su Al-Hasan al-Basri su Qatada wa ghayr wahid. Qatada ala wajhi al-khusus afwan Mujahid yake cewa wal ardati turqi allati yasduquha al-miyah, da ƙasa ma'abociyar hanyoyi waɗanda ruwa ke tsagawa. Shi abun shi asada'u ba tsagewar ƙasa dan fada tsuro ba, a'a tsagewar ƙasa dan samun lambatu da kwari da rafi da maganganun ruwa. Ko mun gane wanda ruwa yake makan shi hanya ko kuma a yi mishi dan a zauna lafiya, to shi ne wancan ɗayan fasarar na ayar fiha fijajan subulan, kwazazzabai da hanyoyi da ruwa yake. Wal ardi zati sada'ikin, da ƙasa ma'abociyar tsatsagewa. Innahu laqawlun fasdun, wannan shine jawabin wannan rantsuwar da Allah ya yi. Was sama'i zati raja wal ardi zati sada, innahu lalle shi alqur'ani, a gana ma an maimaita irin wannan damiri da muka ambata magana akan shi a darasin baya, damiri wanda zai zo ba tare da an ambaci mai shi ba, kamar irin na cikin falawla idza balagatil hulqu da irin kullu man alaiha fan da irin idza inna anzalna fi laylatil qadr da irin su mun ambaci wani abu makamancin haka a baya ko, to shine irin wannan fama innahu laqawlun fasl, kamar da kuma shine irin wancan fama lahu min quwwati fama lahu innahu, lallai shi wannan alqur'ani la qawlun wallahi zance ne faslun mai rabe tsakanin gaskiya da ƙarya, shine al-fasl. Qur'ani zance ne mai rabe tsakanin gaskiya da ƙarya, zance ne dalla dalla, zance ne mai hikima, zance ne mai gamsarwa, duk yana ɗaukar ma'ana innahu la qawlun fasl. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, nabi yake cewa atani jibrilu faqala ya muhammad inna ummataka mukhtalifatun ba'dak, yace Allah ya ce in sanar shi ka cewa lalle al'ummarka za ta yi sabani a bayanka. Yace qala fa qultu lahu, sai na ce wa ma jibrilu fa aina al-makhraj, to menene mafita daga sabanin ya jibril. Faqala sai jibril yace kitabullahi ta'ala, mafitan shine ruko da alqur'ani littafin Allah madaukakin sarki. Bihi yaqsimu Allahu kullu jabbari, da shi Allah yake karya kashin bayan duk wani kangarare. Mana yake sama bihi naja, duk wanda ya ruko da alqur'ani ya tsira. Wa man tarakahu halaka, duk wanda ya ba alqur'ani ya halaka. Juriya faɗa mishi dogon zance har zuwa cewarsa qaulun faslun laysa bil hazli, zance ne dalla dalla babu wasa a cikin shi. La takhtaliquhu al alsun, harsuna ba sa gogar da shi, ba sa batar da shi,
wato yayin shi bai wucewa wala tafni ajaibu ko wala tafna ajaibu abubuwan ban mamaki alqurani da sa karewa kullun sai an gora abun mamaki a cikin lafazin sa a cikin ma'anar sa a cikin tsare-tsaren sa a cikin shari'ar da yazo da ita a cikin zubin zancen shi a cikin hikimar sa sai mutane suna takamar sun kai wata matuƙa a fahimta alqurani sai su ga shi akwai abin da basu fahimta ba shi sa kullun ake addu'a Allahumma allimna minhu ma jahilna Allah ka sanashe mu abin da muka jahilta game da alqurani saboda babu wani wanda zai ce wai ya kai matuƙa wajen sanin ma'anonin alqurani mai girma sai dai ka dan ya fita abin da ka ya fita haka nan hikimomin da ke cikin sa abin da ke cikin shi na ijazi na gajiyar da dan adam gajiyarwa wajen kan zubin zancen sa da tsarin harshen sa ya gajiyar da dan adam wajen hikimar shari'ar da yake dake cikin sa duk shari'ar da Allah ya kawo a cikin shi to shari'a ce da ta dace da kowane wuri da kowane zamani da kowane lokaci babu kuma ran da za a iya cewa to an gano yanzu wannan tsarin ko wannan hukuncin lokaci shi ya wuce a daina amfani da shi babu wannan lokaci haka nan kuma labaran da Qur'ani ya bayar na gaskiya duk binciken wani masanin tarihi ba zai iya binciko wani abu da Qur'ani ya faɗa game da abin da ya faru a can baya cewa ai ba haka bane sai dai shi Qur'ani ne ma zai tabbatar da abin da ya faru cewa haka ne haka nan kuma abinda Qur'ani ya bada labari zai faru a nan gaba babu abinda Qur'ani ya bada labarin zai faru face sai dai zama ya faru ko kuma ana nan ana jiran zai faru yanzu ka kalli manzon Allah idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah yanzu munafikai ai wata gayyaci ya ce ko da Allah ya bada labari wa annabi cewa za su zo su ce maka mun yi imani amma da baki ne ba a zuci bane inda sun kai takadarai sai su ki zuwa ce to bari mu sa Qur'anin ya ki ya riga ya fara za mu zo bari mu ki zuwa amma dole sai sun ji dole su zasu faɗi wannan magana so da Qur'ani gaskiya ne kaje su ce to bari mu ki zuwa din kaga ai mun samu an ba mu sata an sai da za mu ce to ai an ce ma za mu zo mu ce kaza ko mu ce irin waɗannan haka suke alqur'ani duk abin da ya faɗa sai an ganshi kamar yadda za a ga hasken washegarin gobin Allah ya kai saboda haka ya ce mishi to haka nan wajen ijazi game da duk hikimar mutum bai isa ya kawo zance irin alqur'ani muna iya kwaikwayon zancen junanmu ko mu saci fasahar junanmu ko mu saci ansa a wurin junanmu ko mu ta'asirantu da hikima ko salon zancen junanmu tsakanin manyanmu da yaranmu ko malamanmu da ɗalibanmu da sauransu amma duk gogewar mutum da iya tsarin zancensa bai isa ya kawo zance irin na alqurani bai isa ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama jibrilu ya ce masa fihi naba'u ma kana qablakum cikin qurani akwai labarin da yazo gabanu wa faslu ma bainakum da hukuncin abin da ke faruwa tsakaninku wa khabaru ma huwa ka'inun ba'dahu da kuma labarin abin da zai biyo baya wannan hadisi yana cikin musnadul imami ahmad ibn hanbal amma isnadin shi mai rauni da malamai suna kawo shi a wannan gaba wajen bayani akan ire-iren wannan aya imamu ibn kathirin zamu ga ya kawo shi tun a cikin muqaddimar ma tafsirin sa yayi kokarin kuma ya bayyana cewa duk da raunin isnadin amma zance ce mu zance ne wanda yake mu'tabar raunin kuma mai girma ne gaskiya saboda al-harith ibn abdullah al-a'war wanda yake cikin isnadin mashahuri ne wajen rauni duk da yake yana da hadisai a cikin al-kutub al-arba abu dauda da tirmidhi da nasai da ibn majah amma zamu ga malamai irin su al-imam az-zahabi a cikin ad-du'afa wal-maturikin yace ibn al-madini yace makaryaci ne ba imam nasai yace ba mutum ne mai karfin karatu ba haka nan daruqutni yace mutum ne mai rauni bayan ga Imam Ahmad al-Imam Tirmidhi mai rawaito lafazi da yake wannan sai haka Abu Ya'la a cikin musnadin sa da sauransu Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi a cikin littafin shi Abba'ifa lamba hadisi na 1700 da lamba 76 ya tabbatar da raunin wannan hadisi amma hadisin yana da wani shahidi a cikin littafin Abu Ubaid Abu Ubaidin wato mai fada'il Qur'an al-Qasim
Ibn Sallam daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace inna hadzal qur'ana ma'adubatillahi ma'adubatullahi ta'ala dan wannan alqur'ani ma'aduba shine kaman teburin cin abinci abin da yake cewa ma'aduba shine afwan bari mu ci gaba kai abin su gyara shine teburin da ake aje kayan abinci ko ake cin abinci yace inna hadzal qur'an lalle shi wannan alqur'ani ma'adubatullahi ta'ala wato kamar teburi ne da aka aje abinci da Allah ya aje mutane don su ci su more fata'allamu min ma'adubatihi mastata'tu ku keba abin da za ku iya daga tarin albarkar da Allah ya aje a cikin wannan alqur'ani inna hadzal qur'ani yace inna hadzal qur'ana habulullahi azza wa jalla qur'ani shine igiya Allah wa huwa nurul mubin shine haske mabayyani wa shafa'un nafi' shine mai ceto mai amfanarwa ma ismatin liman tamassaka bi kuma shine yake zama kariya ga wanda ya riko da shi wa najatin liman ittaba'ahu kuma shine tsira ga wanda ya bi shi la yu'au la ya'uju fayuqawwam baya karkacewa ballantana a ce a miƙa da shi wala yazigu baya zamewa fayusta'tab ballantana a ce a zarge shi wala yan tanqabi ajaibu ababan mamakin shi ba sa karewa wala ya khalaq kuma baya kodewa ko ya tsufa an kasratin raddi saboda yawan maimaitawa baya tsufa fatluhu yace ku dinga karanta shi fa inna allaha ya'jurukum ala tilawati Allah zai ba ku ladan karanta shi bi kulli harfin ashara hasanati kowane harafi daya lada goma zuwa ƙarshen cewa wala aqulu alif lam harf walakin alif harf lam harf wa mim harf yace in kace alif lam mim ba harafi daya bane wannan harafi uku ne wannan shi ma isnadin shi shi kan shi malam Abu Ubaidin da ya kawo shi yayi istigrabar shi wato yace isnadi ne mai rauni amma shahidi ne mai kyau ga waccan magana da aka ci abin da yasa muka kawo wannan nasoshin dan tabbatar da cewa shi alqur'ani kamar da aka ambata innahu laqawlun fasdun magana ce wacce take gaskiya ce tsantsagwaranta magana ce mai rarrabe tsakanin shari'a da bata tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin imani da ainihin wato shirka saboda haka mai riko da shi kyakkyawar riko ta fuskar karanta shi da sauraron karatunsa da fahimtar ma'anoninsa da haddace shi da yawaita tilawarsa da kuma uwa uba aiki da shi wanda shine asalin manufar da tasa aka saukar da shi dan ayi aiki kamar da al-Hasan al-Basri yake cewa an saukar da al-Qur'ani dan ayi aiki da shi sai mutane suka maida tilawa ita ce aikin su kawai takara suka dauka da muhimmanci ba wai aikin dana cewa ita ma takara tana da muhimmanci amma dai aikin ya fi ta muhimmanci wallahu a'lam Allah ya ce ma huwa bil hazl kuma wallahi shi al-Qur'ani ba hazl bane al-hazl shine wasa kamar abu da yake ana yi wasa ko shiri ko zulaya ko wani abu dai wanda ba da gaskiya yake yi ba wato akasin al-jidd ko as-sidq shine al-hazl Ibn Ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa at-tanwir yake cewa ya tsaya yayi tambaya wato me yasa bayan da Allah ya bi al-Qur'ani yace al-Qur'ani innahu laqawlun fasl to me yasa aka biyo baya da wannan magana akai adafun wa ma huwa bil hazli ba'da sana'i al-Qur'an bi qawlihi qawlun fasl yace fayata'ayyanu 'ala al-mufassir an yatabayyana wajha hadha al-ra'y ina ganin ya zama wajibi ga duk mai karanta al-Qur'ani na fassara shi ya kokarin fahimtar menene dalilin wannan hadafi ga munasabati wallazi arahu yace abinda nake gani fi zalika game da haka annahu aqaba bihi sana'a 'ala al-Qur'ani raddan 'ala al-mushrikin an kawo wannan zancen ne dan mai da martani ga mushrikai إذ كانوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يهزم ومن سنة يسكي قلن كما النبي يزوني لذنشي نرها هو سادة داريا أي
idh yukhbiru bi anna al-mauta sayuhyawna da yake ce musu za a tada matattu yuradduna za a dawo da su ila hayati zuwa ga rayuwarsu yace yuriduna tadlila ammati su mutanen makka kafirai suna so su batar da jahilan cikin su hina yasma'una qawari al-qur'ani wa irshadu wa jazalata ma'ani lokacin da talakawa suka ji maganganun qur'ani masu dukan zuciya da maganganun al-qur'ani masu shiryarwa da maganganun al-qur'ani masu gwaɓun magana jikin su yayi sanyi suna so su yi imani sai manyan su ce dan Allah ku rabu da shi wannan ba wasa yake shine bayan da aka kawo cewa innahu laqawlun fasl sai kuma aka ƙara cewa wa ma huwa bil hazib zance ne na gaskiya kuma wallahi ba wasa bane kuma akwai zance na gaskiya da mutum ka iya yin shi da wasa zaka sai aka cike da cewa ba wasa bane ibnu ashur yace yana ganin dalilin kawo wannan kenan yaxtalifu ikhtalifuna lahum tilka al ma'adir manyan kafirai suna kirkiro wa kananan cikin su waɗannan uzurori yusrifuhum an ayyatadabbaru al qur'an dan su kawar da hankulan su daga bayanin al qur'ani kamar da Allah yake ba da labari a wani waje fadin Allah wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al qur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun cikin fussilat ko suka ce musu kar ku saurari wannan al qur'ani idan ana karanta shi ku dinga yin hayaniya kuna surutu kuna kawo matsaloli wataƙila a galabaici murya alqur'ani yace to yana ganin dalilin da yasa aka yi wannan atafin kenan wallahu a'lam Allah yace innahum yakiduna kaida innahum lalle su kafirai yakiduna suna yin makirci suna kulla makarkashiya kaidan iya kan makarkashiya wa akidu kaidan ni kuma Allah ubangiji ina musu tanadin sakamako mummuna saboda makarkashiyar su wato kafirai basu gushe ba suna makirci suna kulla kullalliya iri daban-daban sun kulla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kulli iri-iri tun daga sharri da za su yi mishi na magana na yarfe a ce mishi mahaukaci a ce mishi sihiri a ce mishi boka a ce wani ne ya koya mishi a ce mishi kaza a aibata shi da abin da ma ba aibi bane a ce mishi maraya a ce mishi dan talaka a ce mai son girma da sauransu duk waɗannan maganganu na campaign wanda suke yin su da nufin batar da mutane da nufin canza ma labarin annabtar shi fuska da nufin kawo shi ba yana cikin makircin su sannan kuma kulla makirci kuri a sa mai guba abinci ko a sa wani ya je mai wani sharri ko a sa wani ya je da sunan zai kashe shi ko makamantar su duk an yi wannan ma a kulla makirci a ce a kore shi a gani an kore shi an kore ɗan uwansa an sa musu sanction wato takunkumar kan tattalin arziki da makamantansu ya dawo Madina ba su kyale shi so sun ƙara hada baki da Yahudawan Madina aka ci gaba da makirci shi yasa aka ambaci makircin ana aka kawo maf'ul mutlaq innahum yakiduna kaidan iyakan makirci wa akidu ni kuma Allah ina musu tanadi kaidan mummunan tanadi na sakamakon makircinsu daka su makircin su wanda suke yin shi li daf'il haqq dan tunkude gaskiya wa ta'idil batil da goyen bayan barna shi kuma Allah yana musu akidu kaida da izharil haqq domin bayyana gaskiya wa lokal al kafiru wannan ta'abirin wannan irin salan zancen alqur'ani ya daga cikin abin da yake cewa al mushakala wato kawo zance ya zama lafazin shi iri daya amma kuma ma'anar shi ta bambanta yana nan da yawa a cikin alqur'ani wa idza laqul ladina amanu qalu aman wa idza khalu ila shayatihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi Allahu yastahzi bihi kaga innama nahnu mustahzi sai izgiri muke Allahu yastahzi to Allah baya izgiri amma alafazi haka za a fara haka wa yamuddu fi tughyanihim ya'muhum ko fayas kharuna minhum sakhira Allahu minhum ire iren wadannan da kuma irin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'u da ire iren suna nan da yawa wayamkuruna wayamkuru Allah wallahu khairul makirina da haka zaka ga al-Imam al-Qurtubi yake cewa wa laysa minhu subhanahu makrun wala haz'un wala kaidun. Allah baya yin makar, Allah baya yin istihza'i, Allah baya yin makirci. Wa innama huwa jaza'un li makrihi wastihza'i wa kaidi. Sai Allah yana musu sakamako gurgudan makircin su, sakamako gurgudan izgirin su, sakamako gurgudan kaidin su. Haka malamai suka fassara. Haka ne shi ma Ibn Ashur yake cewa al-kaid al-musnad ilayhim, makircin da aka danganta musu cewa innahum yakiduna kaida, yace musta'malun fi haqiqati. Ayi amfani da lafazin al-kaid makirci anan da haqiqanin sa. Me haqiqanin makirci? Shine ikhfa'u qasadid darar wa izharu khilafi. Mutum yana da nufin cutar da kai amma sai ya boye manufarsa, ya bayyana maka kaman yana da nufin taimakonka. Wannan shi ne makirci, ko boye mummunan manufa da bayyana akasinta da kuma yin aiki don cimma waccan boyayyen manufar. Wannan shi ne makirci. To abinda su suka aka danganta musu abinda suke kenan. Amma shi wanda aka danganta wa Allah a cikin ayar, wa ammal kaidul musnadu ila dhamiril jalala, huwa musta'malun fil imhali. Ana amfani da shi ne wajen nuna jinkirta musu da Allah yake yi iradatul intiqami, da nufin ɗaukar fansa a kansu. Inda wujudi ma taqatadi, lokacin da za a samu manufa da za a daki fansa a kansu. Da haka Allah daki fansa a kansu a Badar da Fatu Makka da kaza da kaza da kaza, wasu kuma aka bar su sai a lahira. Saboda haka shi yasa duk waɗannan lafuzan ana amfani da su wajen siffanta ayyukan Allah. Amma a cikinsu babu wanda take ba da suna cikin sunayen Allah. Ba za a ce daga nan a ce Allah ya zama daga cikin sunan shi akwai al-makir ko al-mustahzi ko al-ko makamantansu ba. Babu wanda ya taɓa tunanin wannan. Saboda ba siffofi ne na Allah waɗanda suke lazanta shi ba, siffofin wasu ayyuka ne da Allah yake yi na maida ma waɗanda suka yi mummunan aiki irin sakamakonsu mummuna. Ina fata mun gane. Allah ya ce famahilil kafiri, abinda aka rufe surar da shi kenan, famal hilil kafirina. To ai sai a saura. Allah ya ce to ka saurara, wato ka jinkirta makafiran nan. Amhilhum, aka sake maimaita cewa ka jinkirta musu. Ruwaidan, dan kankanin lokaci. Ruwaid tasgiri ne na ruud, wanda shi ne lokaci kankani. Duk tsawon lokacin da suke gani mai tsayi kankani. Kamar da muka ambata a wannan darasi, Annabi Musa san da ya addu'a ya Allah ya halaka da Fir'auna, malaman tarihi suka ce sai da aka shekara 40 daga san da Allah ya ce mishi an amsa maka, amma fastaqim, ka ci gaba da aiki kana jajircewa. Daga lokacin zuwa halaka da Annabi, halakar da aka yi ko Fir'auna da ya takurawa Annabi Musa da bani Isra'ila, sai da aka shekara 40. Zama yanzu na Fir'auna yake zama, ba ya zama labari cikin labarai ba. To haka ina Abu Jahal, ina ire-iren azzalimai irin shi su Utba da sauransu, duk sun zama tarihi, kuma tarihi ma na Allah wa dare. To haka Allah yake jinkirta ma azzalimi, kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha la yumhilu bizzalim, Allah yakan yi ma azzalimi talala hatta idza akhazahu, randa di yadda randa ya kama shi lam yaflitu, ba zai ƙara kubuce ba. Allah Allah yana iya kyale shi ya tayin abin da ya ga dama har zuwa randa Allah zai kama shi. Mu ne dai a ɗabi'a ɗan adam, saboda muna da gaggawa. Kulikal insanu min adil sa urikum ayati fala tastajilu, sai mu danganin kai da dai ma dai ayi kaza, yanzu ya kamata Allah ya saurin yin kaza. To Allah shi ba ka yake hawo shi, sai yana da hikimominsa da tsare-tsarensa. Allah ya ce kafiran nan a jinkirta musu, jinkirtawa ya kankanuwa a jira a ga abin da zai faru da su. To haka ko abin da ya faru da su an gani. Yanzu babu wani sauran kafiri da ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake da sauran bayani ina zuriyarsa take, ko ina dukiyarsa, ko ina ƙarfinsa. Allah ya riga ya nai kamu wanda ba zai taɓa kubucewa. Kai da shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya wanzar da ambatansa, ya wanzar da addininsa, ya wanzar da zuriyarsa, ya wanzar da duk alherin da ya kawo. Sai Allah ya ce inna shani aka huwal abtar, lalle wanda yake cutar da kai shine mai yankakken baya. To haka duk wani wanda yake cutar da musulunci to haka yake haka wannan hukunci yake gaba da shi wanda yake da diba albarka ya zama batacce kafiri ko fasiki ko dan bid'a wanda yake cutar da addinin musulunci ko yake cutar da mu'minai ko yake makarkashiya wa addini wannan shine karshen sa in ji ba karuna da Allah ya bada labari shi da kanshi Allah sai da ya fada cewa lalle karuna mai arziki cewa arzikin shi wato taran mai sunan su namu kullai ko inna karuna kana min qawmi sa fa baga wa inna wa atna min al-kunuz ma inna mafatiha wa tulu bil usbati kullu huwa kullu huwa sallu qawmu la tafra Allah ya bashi arziki na mamaki amma fa yanzu babu inda bilke take ba wanda yake ci ga estate din karuna da ya bari ko ana ci gaba da kasuwanci da nan duke ba san mai na take ba sannan a rayuwar shi sai da ya shiga cikin bala'i kafin ya mutu duk wannan arzikin nan shi tunda kafiri ne ya kafircewa Allah to haka jiba irin zalunci na su Abu Jahal da su Utba abinda suka dinga yin musta'afina a Makka amma yanzu su ba a ambaton su sai an tsine musu albarka su kuma waɗancan kullun ambace su a ce radiyallahu an amma radiyallahu an Khubayb radiyallahu an fulan kullun addu'a yake musu wannan kuma baya ga sakamakon lahira da yake jiran kowa ke sadaka abin da yake wajibi ga bawa musulmi shine tsoron Allah ya tsaya akan addini mai nagarta ya guje wa barna ya guje wa ainihin bata wa kanshi lokaci ko shiga sharbashar daga cikin fa'idojin da mu ambata a ƙarshen waɗannan ayoyi shine wannan rantsuwa da Allah yayi da sama da kuma ruwan da ke zuba a gare ta da yana nuna muhimmancin sama ga rayuwar dan adam da muhimmancin ruwan sama ga rayuwar dan adam da dabbobi da sauran halittu haka nan kuma rantsuwar da Allah yayi da ƙasa yana nuna muhimmancin ƙasa ga rayuwar dan adam da abin da ke fita cikin tsirrai a ƙasa din sannan kuma waɗannan rantsuwar guda biyu suna kwatanta mana yadda Allah ke tada matattu Allah zai zubar da ruwan sama a ƙarshen duniya bayan an yi guri busa ƙaho na biyu ruwan saman nan ya shiga cikin kaburbura kaburburan nan su fara tsirar da mutane da ke cikin su kamar yadda muka karanta a baya saboda haka wani samfoti ne gajere na abin da surar take karantawa shine tabbatar da shin alkiyama sannan kuma an mana bayani game da alqur'ani da falalarsa da ɗaya daga cikin siffofinsa shine kasancewar shi zance na dalla dalla cewa alqur'ani ya dauke da hikimomi ne masu saukin fahimta ga kowa zance ne wanda duk wanda aka karanta mishi wanda yake da common sense wanda yake da lafiyar kwalwa zai iya ganewa baka bukatar wani surkulle ko wani sidabaru ko wani advanced ilimi kafin ka gane me alqur'ani yake cewa ba kamar littafan ɗari ku bane da suke yin tutiya cewa ba wanda zai gane shi ba kamar littafai ne na ilimomin kimiyya da fasaha wanda zaka je ka zauna ko kai dan boko ne ko kai farfesa ne a economics in ka je ka zauna a chemistry sai ka tona matsalar chemistry ba za ka gane me suke yi ba ko kai farfesa ne a linguistics in ka je ka zauna a ajin yan social studies ba za ka gane me suke yi ba kaga waɗannan lunguna na ilimi na mutane to su ne suke da matsaloli amma ilimin da Allah ya saukar na alqur'ani kowane mutum yana iya ganewa shine ma'anar qaulun fasl ko mun gane saboda haka kowa ya kokari ya ga cewa ya samu wani nasibi a cikin alqur'ani na ilimin sa da fahimta da haddacewa da ganewa da mu'amalantar shi yadda Allah ya ce mu'amalantar shi da girmamawa sannan kuma yana nuna mana cewa kafirai wato mutane ne masu al'adar makirci tun farkon duniya kuma har yanzu innahum yakiduna kaida saboda haka wajibi ne musulmi su zama suna cikin taka tsantsan da tsoro kuma idan su a bude game da makircin kafirai da dukkan nau'o'in kafirai tsawon kafirai ne yahudawa ko kiristoci ko mushrikai ko turawa ko bakaken fata ko masu jin hausa ko wanda ba su jin hausa ko na arewa ko na kudu inda kafiri ne to kasancewa Allah ya baka labarin yana nan da wani makirci da yake maka matsayinka na musulmi da kai da addininka to ka shirya saboda haka mu daina sakin jiki komai suka kawo mu karba mu mu'amala da su mu ga musu sirrorin mu amince da su wannan ya daga cikin wato rashin kan gadanmu rashin sanin muhimmancin addinin shine mu saki jiki da kafirai bayan Allah ya ce mana innahu yakiduna kaida Allah ubangiji ya tsare mu, Allah ya gafarta mana, Allah ya mana rahama gabaki daya. Saboda ƙuran lokaci da kuma cewa alhamdulillah mun kawo ƙarshen wannan sura, to za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Abin da makaranta da madidi muna fata Allah ya ba mu ladan shi gabaki daya. Allah ya sa mu daga cikin da suke masu ambaton shi, masu karanta Al-Qur'an da tafin sa su yi aiki da shi. Allah kuma ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu. Allah ya ji kan magabatan mu cikin iyaye da malamai da sauran musulmi. Sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala ali wa sahbi wa sallam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.